بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي أن الله سبحانه وتعالى مكوا مكوم يشين يدعو أن مسلاتي ميتارن البركة ببن مسلات جمعة لننتكين غلندوس أن جيها الجقاوة أن يمتين جمعة وأن يو قوم الشاهد قوة رمضان hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da 14 ga watan uku miladiya 2025. muna cikin sura ta 51 suratul dhariyat, wanda gashi mun tashi aya ta 20 daidai. akwai aya ta 15 ayoyi guda biyar a jere wanda ba mu karanta abinda mai tafsiri ya rubuta ba. Yace innal muttaqina fi jannatin, tabbas masu bin Allah da takawa suna cikin aljannatai. Yace basatin sune gonaki, wa uyun da kuma idanuwar ruwa ta jari fiha, wanda suke gudana a ciki. Akhidina yace halun min ad-damiri fi khabar inna, aka ce innal muttaqina, shi inna al muttaqina shine ismu inna, fi jannatin wa uyun shine khabar. To akwai zamiri wanda yake a ciki boye, to shine ke ta shi wannan akhidina hal ne na wancan zamiri, shine suna masu karban ma'atahum, shine atahum rabbuhum, abinda ubangijin su ya ba su min thawabi na daga lada. Innahum kanu qabla zalik, saboda su sun kasance kafin haka, ai dukhulihimul janna, kafin shigarsu cikin aljanna sun zama muhsinin, masu kyautatawa fid duniya a duniya. Daga cikin alamomin kyautatawarsu, kanu qalilan minan layli ma yahjaun, sun kasance kadan ne suke runtsawa a cikin dare, shine ya namuna kadan suke yin bacci. Sai mai tafsiri ya ce wa ma za'ida, kenan da aka ce ma ya hajjauni, ita ma din an kara ta da ta'kidul qilla, domin karfafa wato karancin, ma'ana karancin lokacin da suke bacci. Sai ce wa ya hajjauna khabaru kana, shi ya hajjauna shine khabar na kana, kanu wannan wawo shine ismu kana, to shi kuma ya hajjauna shine khabar, wa qalilan shi kuma qalilan zarf, wato zarf zaman ne. Ayyana muna fi zamanin yasirin, suna yin bacci lokaci sassauka, minan layli na dare, wa yusalluna aktharahu, kuma su sallaci mafi yawan dare. Sai ce huwa tafsirun lil ihsan, shine fassara ta wannan kyautatawa. Qultu, mai tafsiri yake cewa sai na ce wa man aqama khamsa salawat, wanda ya tsayar da salloli biyar fil masjidi, a cikin masallaci, ma'al jama'a tare da jama'a, ma'ana ya salla jami'i kulla yawmin a kullum, fa huwa al-muhsin, to wannan ne kyautatawa ne. Wa qalilan min al-layli ma yahja, kuma ya zama kadan yi bacci kenan a dare. Wa bil ashari, kuma karshen dare, hum yastaghfirun, su suna neman gafara. Ya quluna, suna cewa Allahumma ghfir lana, ya Allah ka gafarta mana. Wa fi amwalihim, a cikin dukiyoyinsu, haƙƙul lisa'imi, akwai wani haƙƙi na mai tambaya, wal mahrum da kuma wanda aka haramta masa tambaye ko kuma samun abin duniya sai ce al mutaaffif shine wanda ya kame alladhi la yasalu wanda baya roko da ta'affufihi domin kame wasa to ayoyin mu na yau Allah subhanahu wataala sai yace wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai wa'insu ayoyi lil muqinin ga masu sakankancewa wa fi anfusikum dama a cikin kawunan ku akwai ayoyi afala tubsirun shin yanzu ku ba ku gani gani irin na dora wa fis sama'i rizqukum kuma a sama arzikin ku yake wa ma tu'adun da abinda ake muku alƙawari fa rabbis sama'i wal ardi Allah yace ina rantsuwa da ubangijin sammai da kasai innahu tabbas shi la haqqun dahir ne mithla ma annakum tafkun kaman yanda kuka san kuna furta magana to wannan aya ta biyar mun dan fara bayani akan ta jiya lokaci yana halin sa yan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya samar da abubuwa na ban mamaki wanda suke nuna kwarewar Allah subhanahu wataala da cikakken ilimin sa da kuma cikakken kudurar sa amma wanda ba shi da cikakken hankali bai fahimta wannan abubuwan kuma baya la'akari da su yanzu a dunkule mu ce idan ka kalli duk wani aiki wanda Allah ne yake yin sa to babu abin da ya taba zama tsofan yayi babu shi in dai aiki ne wanda Allah shi yayi zancen a ce tsohon yayi ne wannan ma bai taso ba me yasa saboda kwarewa ta ilimin Allah subhanahu wataala kai ko ni duk wani aikin da zamu yi to bayan shekara biyu ko uku mu da kanmu sai mun ga cewa ya kamata a gyara kaza ya kamata a ci yadda kaza gaba ya kamata a canza kaza duk abin da zai kai shekara biyar musamman yanzu da Allah ya kawo kwarewa sai an ga wannan abun yana nema zama tsohon yayi amma tunda Allah ya so mu halitta ya zuwa yau to babu wani abin da ya taba zama tsohon yayi kuma babu lokacin da zai zama tsohon yayi Allah da yake wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai wa'insu ayoyi kun ga anan sai aka kawo abin da sigan na kira ma'ana wa'insu irin ayoyi na ban mamaki Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayar bai yi bayanin ayoyin ba tare da cewa Allah subhanahu wataala ya ambaci irin wa'annan misalai a wa'insu ayoyin kamar yadda ambata mana ajiya ita kankin kanta kasar wanda muke takawa to tana dauke da abubuwa na ban mamaki sanan abubuwan da Allah ya samar a kanta su ma suna dauke da abubuwa na ban mamaki sannan canje-canjen da Allah yake kawowa a kanta su ma suna dauke da abubuwa na ban mamaki idan muka duba ita kasar kankin kanta a wata aya a cikin suratul ra'd Allah yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghairi sinwan tusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yaqilun ko a wata riwaya ko wata qira'a wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa yufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl Allah subhanahu wataala yake fada mana abubuwan da yau in kana sha'awa yanzu ma zaka je kaga wannan abin yace wa fil ardi a cikin kasa qita'un mutajawiratun akwai wadansu yankuna wanda suke makotaka da juna kasa ce daya sai kaga wannan yankin ya bambanta da wannan yankin wannan bangaren ya bambanta da wannan bangaren can yashi ne nan turbaya ce nan fako ne kuma duk a lokaci dai Allah subhanahu wataala ya samar da su kuma kowanne akwai amfanin sa wajen dan adam ya sani ko bai sani ba sannan sai yake cewa wajannatun da kuma gonaki da kuma lambuna da kuma wurare na noma wanda ga sunan min anabin min nakhil wa wajannatun min anabin wa zar'in in muka ce zar'in ya zama tafi akan min anabin in kuma muka ce wa zar'un ya zama atafi akan jannatun da aka ambata to Allah subhanahu wataala yake cewa da gonaki wanda suke nadabe nai da kuma abubuwa na tsaba wanda ake tasa su a samu tsaba kaman gero dawa alkama shinkafa wani khil da kuma dabinai bishoyin su ga sunan dabinai da abubuwan shukan nan ko yanzu ka fita ba da nisa ba zaka ga bishoyin dabinai da Allah yake ba da labari wani khil sinwan wa ghairu sinwan wasu sun yi kama da juna wasu ba su yi kama da juna ba kuma Allah ya ce tusqa bima'in wahid ana shayar da su da ruwa guda daya amma kuma wa nufaddilu ko wa yufaddilu Allah subhanahu wa ta'ala yana fifita ba'daha sashin su ala ba'din akan sashi fil ukul a wajen dandano kasa daya ce ruwa daya da tafirin na kasan ne ko na ruwan komai sai ya zama mai zaki ko kuma ya zama mai daci ko ya zama mai bauri ko ya zama mai hamami ko abin da ya kama da haka to amma ga gindin wannan gane wannan ahade wannan zaki wannan daci ba abin da zakai wa gauta kace ko kace abin nan gauta kace yayi zaki akwai da zai kace gauta yayi zaki ko da ruwan suga zaka dinga bashi to dai gauta daci gare shi babu yadda ka iya to sannan babu yadda za a yi ka zo ka ce wannan raken bari ka zo ka samu wani ruwa na wani abu mai daci kai ta bashi saboda ya zama rake mai daci ba zai yiwu ba yadda dai rake zai yi zaki haka nan ainihin zai yi zaki to wannan ayar tana nuna mana irin yanda ita kanta kasar yankunan ta daban-daban ne yankunan ta ba iri ɗaya bane akwai yankin da duk yadda kai ba zai taba karɓar shuka ba duk abin da ka shuka konewa zai sannan akwai yankunan da Allah ya kebe da nau'in tsirrai iri kaza idan ka shuka tsirrai iri kaza ba za su yi ba akwai kuma yankunan da Allah ya musu baiwa duk abin da ka shuka zai da kasa ce mai tafirin to abu zai kasance bai daya kaga anan wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai dalilan kudura Allah subhanahu wataala to sannan ka kalli duwatsu da Allah subhanahu wataala ya saka a ban kasa dutse daya zaka ga karkashin sa akwai barame sunadarai sun fi kala goma dutse daya ne amma abubuwa kaloli wanda Allah ya samar kuma duk dan amfanin mu kuma kowanne duniyar ilimi ta nuna kudi ne Allah shi kadai ya san abin da ya boye karkashin duwatsu kuma duk saboda mu Allah subhanahu wataala yi wannan sannan duwatsun nan Allah bai yi su iri ɗaya ba akwai dutse wanda zaka ga Allah ya masa wa'insu zane-zane na ban sha'awa wa minal jibali judadun biydun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud a jikin duwatsu zaka ga wa'insu fararen duwatsu ko kuma Allah ya masa wani farin zane wasu kuma jajayen zane wasu kuma ka gansu baka kekirin akwai wani daga cikin yan uwa manyan malamai masu bincike Abdul Da'il na san da yawa suna ganin sa yadda yake wato tahlilin abun mamakin da Qur'ani yake dauke da su yake cewa kun ga lokacin da aka sauke wannan wahayi yankin Larabawa kakaf babu wani dutse wanda Allah ya ambata mai wannan sifar to amma yanzu wannan duwatsun ga sunan bargaja a ƙasar China dutse ne wanda zaka Allah ya zubo masa wa'insu zane ga sunan sun jero ga bakin zane ga jan zane ga farin zane kuma bakin wani baki-baki wani kuma baki kirin irin yadda alqur'ani ya sifanta to kaga wannan me zai nuna mana alqur'ani littafi ne na duniya gabaki daya wanda inda aka sauke shi babu wannan duwatsun amma ga su kuma Allah ya samar da su a wani yankin to kuma zaka samu wayansu duwatsun suna aman wuta dutse da zaka cewa yana aman wuta duk abin da zan sai ta kone shi wayansu duwatsun Allah sai ya bar su duwatsu ne haka ba su da wani sinadari mai karfi tare da su ma'ana dutse ne ga magarin dutse wasu kuma duwatsun Allah sai ya samar da wani abu yanda ka san mayan karfi yadda ka san magana dai saka Allah ya samar da shi akan wannan duwatsu ka tambayi wanda suke hawan jiragen sama suna zuwa kasashe akwai yankin da idan jirgi zai ratso wallahi yadda ka san zai kakkare ya fado kaga ana jiddiga jirgi ana girgiza shi kuma wayannan duwatsu ne da Allah ya sa masu wani irin abu mai tafiirin gaske da tabbatar yanzu idan ka hawo jirgi daga Madina zuwa Lebanon ko kuma daga Lebanon zuwa Jidda to zaka samu irin wannan yanayi wato zaka ga cewa ana ta girgiza ka akwai lokacin da muka tawata da wani daya daga cikin fitattun malamai to an gama cin abinci na dan meka masa abin sakace sai ya dan nuna min hannu haka a bari to sai da aka wuce lafiya ce ai malam lokacin da muka wuto wajen nan ni kadai na san yadda nake ji yace dama akwai wasu abokanai na sun rasu tsawon shekaru to muna Madina sai ne mafarki da daya bayan kwana biyu ne mafarki da daya to da jirgin nan ya soma wannan sai sai to ko haduwa za a yi ma'ana shi ma sai yi almuhim dai akwai wurin da yadda ka san mota na gargada akan kasa to wallahi haka wannan yanayin yake idan kana cikin jirgin sama to kaga wannan yankuna ne Allah ya samar na ban mamaki a cikin kasa sannan banda kuma yanayin kalolin tsirrai da bishiyoyi da Allah subhanahu wataala ya samar kuma duka kasa ce guda daya kuma kowanne yankin akwai wani tasiri da Allah ya saka mai amfanar da mutanen wannan yankin kun san daga cikin ni'ima da Allah ya mana wace ba mu sani ba yanayin kasar da yanayin duwatsun da yanayin bishiyoyin to sun yi macin da kowanne bangare da al'ummar wannan wurin shi ya sanya mafi yawa al'ummar yanki sun fi samun magani mai amfani a cikin bishiyoyin yankin da Allah ya yi su haka Allah subhanahu wataala ya yi wannan tsari shi yasa akwai bishiyoyin da kwata-kwata babu su a wani yankin sai dai wani yankin Allah ya samar da su yanzu akwai da yawa bishiyoyi na yankin Afirka babu su a Asiya akwai wanda suke a Asiya babu su a Afirka akwai wanda suke Turai ko America babu su a wannan yankunan saboda kowanne Allah ya tanada domin amfanin wannan yankunan to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa fil ardi ayatun a cikin kasa akwai ayoyi da suke nuna kudirar Allah malamai suka ce anan abu da ya kamata mu kalla abu uku mu kalli wato kwarewar Allah da iliminsa da kuma hikimarsa na yadda ya samar da wannan abubuwa sannan abu na biyu mu kalli kuma jin kai da Allah ya yi mana ya saka a cikin waɗannan abubuwan da muke rayuwa da su to wannan ya kamata mu dinga kallon irin wannan abubuwa muna dauka izina nawa ne mutum zai ga wannan abubuwan yau da kullum wani manomi ne wani dan farauta ne wani kaza ne ma'ana yana da ta'amuli da jeji yana da ta'amuli da yankuna na kasashe amma wallahi bai taba la'akari da irin waɗannan abubuwan ba wata kasar kaga ruwan zartsi za a samu a cikin ta wata kasar a samu ruwan dadi wani kuma tsakatsakiya wata kuma a samu kowanne daga ciki idan an haka can a samu ruwan dadi a haka can a samu ruwan zartsi kuma duka da kasa ce Allah subhanahu wataala yasa ake samu wannan daga cikin ta to sai yake cewa wa fi anfusikum sannan a cikin kankin kawunan ku wato ku duba wata balaga ta alqur'ani aka ce wa fil ardi ayatun to amma mu da aka tashi bayani akan mu kawai sai aka ce wa fi anfusikum ba a ce ayatun ba malamai suka ce wala Allah mu ba mu da bukatan ma sai an ce mu ayoyin Allah ne kuma akwai ayoyin Allah tare da mu in kai mai hankali ne baka da bukatar sai an yi maka wannan bayani in ma baka dauki darasi a cikin sauran halittun Allah ba to kai ka dauka akan kin kanka na farko ka kalli yadda Allah ya samar da kai tun kana digon mani ka zamo jini ka zamo tsoka ka zamo halitta Allah ya kawo ka duniya kana dan labubunka a kwana a tashi aka koya maka kwanciya aka koya maka zama aka koya maka rarrafe aka koya maka tafiya ka zama maji karfi kana jin kowa zaka iya takawa da shi ana nan kai din ne dai a kwana a tashi sai kaga cewa wani wuri da baka ga gashi yana fitowa ba yanzu yana fitowa dan habaka in ka shafa su mun to amma yanzu gashi ya fito habanka ka duba ka ga bakin gashi yana sheki kana ta ainihin murmushi a kwana a tashi sai kaga farare dai biyu sun fara ratsuwa wani mara hakuri ya tsige su wai shi kada ya tsufa to kuma irin ku aka fi so da ba kun fi shiga irin wannan ainihin damuwa ka san wani abin da ya sa ma baya barin gemu sai kada a ce ya tsufa to shikenan je kakkai ta askewar amma dai sai kaga cewa da ka asko baki yanzu fari zaka asko kuma duk dabarar ka dai wannan bakin ya riga ya tafi saboda haka sai ka ganka cewa kai maji karfi ne zaka iya kama ka zaka daga yanzu sai an kama ba nan gaba sai dai ka ce ku dauki kaza kai ba ka san ba zaka iya ba da can kana tafiya da kafa biyu ko kuma da kafa uku sanda ita ce ta uku a zauna da dabara a tashi da kyar a tafi a tafi wannan faga wanda Allah ya watsawar rayuwar wani ma ba zai ga wannan din ba to wannan ana maganan ginin jiki sannan wannan dogo wannan gajere wannan siriri wannan mai kiba wannan fari wannan baki wannan wankan tarwada haka dai haka ne ko ba haka ba to wannan launi na waje kenan sannan kuma halayya ta babbanta ƴaƴan da ka haifa wani da hakuri wani ba hakuri wani da kyakkyawan hali wani halinsa ba kyau kuma ba asibitin da zaka je a canza masa hali ba yadda ka iya haka ka ganshi ba kai ka zabo ka haifi wannan dan ba Allah ya ce shi zaka haifa kun baka da canji ka sai a mai da shi a canzo maka wani haka za ku rayu dole ko ka so ko baka so sannan abinda yake jikin dan adam kuma na dangin halittu yadda akai kowace gaba akan kowace katada babban tabi'i Allah ya jinka ya gare shi yace wato dan adam idan ya kalli yadda Allah ya gina gabansa da yadda ya sanya wato kowace gaba ta dace da ikuwarta kuma Allah ya sa abubuwa masu laushi a cikin gaban nan ka zauna ka tashi ka tsuguna ka lauya hannunka ka lauya kafarka lafiya kallo yace to kai da ganin Allah yayi ka haka wato dan ka je ka bauta ta ba Allah dan kai ruku'u kai sujuda kai dukkan wani dangi na ibada da Allah subhanahu wataala ya halice ka saboda shi sannan ka kalli abin da kake ci baki shine zaka zuba komai a ciki da ruwa da abin da ba ruwa ba da mai tauri da mai laushi duk baki yake karba to amma a wajen fita kuma hanyoyin fitar biyu ne wani wuri ya fitar da ruwa wani wuri ya fitar da abin da ba ruwa ba kuma yanzu da zaka zo a ce nono zaka dinga sha nono kaga dai nono ruwa ne shi zaka yi ta sha to sai kai tsuguno kuma sai kai bawali wani abu da yake jikin nonon dole sai ya zama shine abin da zaka yi tsugunan sa kuma ka duba hikimar da Allah ya yi maka wurin da kake bawalin nan Allah bai bar shi a bude ba in dai ba matsala ka samu ba yanzu dan Allah Allah ya kiyaye a ce an jarrabe mu da ruwa ya so mu taruwa kawai waje zai mu ba walwala amma Allah sai ya yi maka wata makara wanda zai kare wannan sai lokacin da ka so wannan ruwan ya fito kai da kanka sannan ya fito wannan kadai ya isa godiya to ba ma wannan ba ka so ya fito din kuma ya fito dan Allah akwai mai wanda ta wuce wannan kai yanzu irin yadda zaka ji bawali ya kama kamar rakata tamke a ce kuma ba zai fita ba ina zaka sa kanka in duk kudin jahannan naka ne wallahi zaka bayar da ka samu kai su gulo kai bawalin ya fita ka samu sa'ada to nawa ka taba ba Allah ladan kai fitsari ya fito lafiya yanzu wannan ashe ko shi wannan bazan Allah saboda shi ba subhanahu wata'ala to sannan Allah subhanahu wata'ala kuma a yadda yawo mun nan yayi wani mai dogon kwana wani mai matsakaicin kwana wani mai gajeren kwana mace dai za ta haifi yaya wani tun yana jinjiri ya rasu wani ya je saurayi wani ya je babban mutum wani ma sai yayi shekaru masu yawan gaske kuma duk mace dai ta haife su inda tafirin na uwan ne ko uban to sai su zamo kai dai ta fuskar shekaru ba wanda zai riga wani mutuwa ba kuma wanda zai zamo mai arziki wani ya zamo ainihin talaka kai zaka haifi da ya zo ya arziki ya ninka ka ya ninninka ka ta fuskar arziki kila kai dan kasuwa ne local shi yanzu dan kasuwa international kai kila har yanzu baka da babban waya baka ma iya sarrafa ta ba shi kuma wayar sa irin international waya kuma danka ne kai ka haife shi ya fi ka arziki ya fi ka wayewa duk wasu abubuwa na rayuwa ya fi ka kuma yadda ka iya ba za ka ce ah ya za a yi da haife da ya fi ni to ya za ka yi ba kai ne mai rabon ba Allah ne mai rabon ko dole ka karɓi rabon da ya yi wato wani malami ya ce kai idan ka kalli ɗan adam shi ɗan adam kawai wato summarizing ne na al'alam gabaki ɗaya duk wata halitta da Allah ya yi ka ce tsuntsaye da ƙwari tsutsotsi dabbobi na ruwa da na tudu to kowace dabba idan da Allah ya baka ilimin da zaka bibiye ta kabi dan adam sai ka samu wani abu da Allah ya yi wa dan adam da yake da alaka da waccan dabba ko menene ka sani a rayuwa a halittun Allah to sai ka samu Allah ya yi wa dan adam wani abu wanda dabba kaza tana da shi ko ya zamo kwaro ko tsutsa ko tsuntsu ko ma wasu dabbobi wanda ba mu sani ba ya ce domin shi dan adam akwai khasa'is da Allah ya masa aƙalla sun kai 5,000 a jikinsa shi kadai yanzu da zaka ga cewa dun duniyar mutum tana ciwo ka je asibiti sai ya auna sai a ce matsalar aƙiyar ka ne haka ne ko ba haka ba ne dun duniyar ka take ciwo ko ƙaurinka ko gwiwarka sai a ce matsalar aƙiyar ka abin yake ko a kafadarka aka samu wata matsala ta jijiya in ba Allah ba zai yi wannan tarkibin kaga yanzu mu a yadda muke local aka ga kafa ta yi kumburi sai dai a yi ta jike-jike a yi ta shafe-shafe a kafa a jika wannan a shafa wannan a ce a yi masa sakiya a yi masa kaho matsala kuma duk ba a kafar take ba gaba daya a wuya take kaga ta hanyar ilimi Allah subhanahu wataala ya sanar da mu irin waɗannan abubuwa to dai dan adam Allah subhanahu wataala ya yi masa khasa'is ɗin da shi kansa bai san su ba kuma har alkiyamar Allah ta tsaya duk binciken da za a yi ba za a iya kure a gano me Allah ya yi wa ɗan adam ba sannan wani malami yake ta ɗan adam ya gama sanin ko ya san komai kuma bai san kansa ba haka ne ko ba haka ba duk ka zo ka gama bincike ka gano kaza gaba kaza ta ɗan adam tana da amfani kaza gaba kaza ta ɗan adam tana da alaƙa da gaba kaza tana da buƙatar duk ka gano wannan to faɗa mana yaushe za ka mutu wane mutum za ka yi shekara da yawa shekaru ko kaɗan ba ka sani ba to duk ma a je wannan me zai faru da kai bayan minti biyar ba ka sani ba to kaga ashe an ƙure gudunka an nuna kai gajiyayye ne ka san wata baka san wata ba ka san wasu baka san kanka ba to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce wa fi anfusikum da ma akan kin kawunan ku afala tubsirun shin me yasa ba kwa yin duba na tsanaki Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamruna alaiha hum anha muridun akwai dalilan ƙudurar Allah masu yawan gaske a sama ko a ƙasa mu kai mu kawo muna ta faganniya amma mun kauda kai daga dauka izina a cikin wayannan halittu da Allah subhanahu wataala yi. Allah ka datar da mu. Sai Allah ke cewa wa fis samaa'i rizqukum, a cikin sama akwai arzikinku. Me ake nufi da arziki? Mafi yawan malaman tafsiri suka ce ruwan sama ake nufi, domin ruwa daga sama yake saukowa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake saukan muku da arziki daga sama. Me ake nuna mana? Ruwa shine kashin bayan arziki. Kuma in muna da lura, Allah yana nuna mana in dai akwai ruwa ana yin sa, to an yi muku komai da za ku samu kyakkyawar rayuwa. Noma da kiwo su ne kashin bayan rayuwar ɗan adam, kuma suna samuwa ta hanyar ruwan da Allah yake samarwa. Noma da ruwa ake yin sa, in ma noman rani ne to sai an haƙo ruwa daga ƙasa sannan za a yi wannan noman. Sannan tsirran da suka fito su ne dabbobin nan za su ci su rayu, mu ma mu rayu tare da su. A nan ana mana hannunku mai sanda cewa in dai arziki kuke noma, kuke nema, to ku bai wa noma da kiwo muhimmanci. Idan kuka durfafi waɗannan abubuwan, wallahi sai dai ku ba wasu ba dai a ba ku ba. Sai dai wasu su yi muku Allah ba ku mu samu, ba za ku yi ma wasu Allah ba ku mu samu ba. Wato ina cewa ina ma gwamnatocinmu na arewa su fahimci irin wannan abin da Allah ke faɗa mana, su yi tsayin daka, su yi abin da sai dai mu yi ma waɗansu gori ba dai a yi mana gori ba. Na faɗa ba su ɗaya ba cewa ƙasar jigawa kaɗai, wallahi idan za a noma ta, za ta ci yadda Najeriya da ma wajen Najeriya. Ƙasar jigawa kaɗai, ina tabbatar mana da wannan. Inda za a ce a nome ta noma na rani da damana, wallahi abincin da za a noma ya fi ƙarfin wannan ƙasar tamu. Ƙasar nan ba za ta iya cinye abin da za a noma a jihar Jigawa ba kaɗai, ballantana a ce jihar Kano, ballantana jihohinmu na arewa, da Allah ya yi mana albarkar noman da babu a wasu ƙasashe. Za ku yi mamaki yanzu akwai shugabannin ƙasashe wanda suke zuwa Najeriya a ba su hayar waje su noma amfanin gona su kai ƙasashensu. A kowane lokaci da na je Egypt, wani ɗan ƙasar yake cewa lokacin Husni Mubarak, Mubarak yake ta Mubarak a kwanan nan yake neman ya haɗa gwiwa da ƙasar Najeriya a ba shi aron wuri domin ya yi noman doya ya kai Egypt, domin ba su da ƙasar da za ta karɓi noman doya. Mu Allah ya yi mu wannan ni'ima. A yanzu akwai ƙasashe masu arziki ba na wasa ba, amma kuma Allah bai yi musu ƙasashe da ake yin noma ba, ko dai yawan duwatsu ko kuma taurin ƙasa. Yanzu haka nan wani yana ba ni labari cewa ƙasar Saudiya akwai ƙasashen da ta karɓi hayar wurare da take noman shinkafa da alkama, ƙasashenmu kuma na Afirka. Domin daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana, mu ɗin nan mu ne raunana, kuma Allah sai ya yi mana ni'imar da babu a sauran yankuna. Wannan ƙasar tamu, wallahi ƙasashen Turai da Amerika suna kwafa a kan ƙasashen da Allah ya yi mana na Afirka, saboda ba su da wannan ni'imar. Wani bawan Allah yake faɗa mana cewa wani daga cikin 'yan ƙasashen China ana ɗauke da shi daga Abuja, daga Kaduna zuwa Abuja, ana tuka shi ya ga tafasa ga ta nan a bakin titi, sai yake ce ma direbansa, da Allah wannan gonar waye? Aka ce ai ba ta kowa ba ce. Ya ce idan ya ɗiba ba wanda zai sai masa komai? Ya ce in kana so ka sauka ka ɗiba. Ya sauka ya ɗebi tafasa ya ɗeba ya so mace tana ɗanya. Ya ce yanzu ba wanda zai ce komai? Ya ce ba wanda zai ce komai. Dan Allah ka duba, mu yanzu mun ɗauki tafasa wani abu? Abinda wannan ganyen yake ɗauke da shi na alfanu, wallahi Allah kaɗai san iyakarsa. To duk Allah ya yi mana wannan, amma mun watsar sai mu tafi muna Allah ba ku mu samu wani abin tausayi, wani abu ne namu za a ɗauka a je a sarrafa a zo a sayar mana tsada. wani bawan Allah yake cewa in kana magana green tea to babu wani green tea a duniya mai amfani kamar ƴaƴan tafasa ko kofi babu kofi mai tasiri kamar ƴaƴan tafasa duk mu Allah ya yi mu wannan ni'ima ga ta nan available kadiba har kaga duk kyauta ba wanda zai ce ma daina to wannan ni'imomi ne Allah ya yi mana ashe idan da muna da basira da sanin ciwon kai wannan abuwa zamu alkinta wannan abubuwan zamu tsaya ya zama ainihin mun sarrafa su mu amfana matasa mu su samu wurare na ayyuka a samu kamfanoni da za a yi wannan yanzu dauki dabbobin nan namu da Allah ya yi mana shanu da awaki da ake dauka akai kudancin kasar nan wasu ƴan kasar waje suke cewa ƴan arewacin Najeriya kida kuma ne dole a yi ne mu yanzu in mu Allah ya yi mu wannan shanu ya za a yi mu dauka mu kai su wasu jahohi ko wata kasa masana'antu ya kamata a samu wanda komai na jikin shanun nan kuɗi ne kasusuwan su kuɗi kahunan su kuɗi fatar su kuɗi nama su kuɗi kuma idan aka yi kamfanonin matasa sun samu abin yi kuma an huta ainihin abubuwa da ake yi wa masu fatocin shanun na kisa ko wulaƙanci ko wani abin da ya kamata haka sai dai a zo a sayi naman a sayi sauran abubuwan amma Allah ya mana ni'imomi wanda ba sa lissafuwa kun mun je muna ta kwadayi a wani wuri da Allah bai musu abin da ya mana ba to wannan ayar wallahi Allah ya mana yana mana ishara da abubuwa da ya saba mana in muka dauki harkar noma da kiwo da muhimmanci wallahi za mu ci mu sha mu azurta wasu a zo wajen mu a azurta kuma ayi mu Allah godiya a koma inda aka fito amma kuma kash magani a gonar yaro Allah ka datar da mu to saboda haka wasu malamai suka ce a nan ruwa ake nufi wa fis sama'i rizqukum daga sama arzikin ku yake zuwa shine ainihin ruwan sama wasu malamai suka ce a'a ba wai ruwan sama kadai ake nufi ba eh mun yadda ruwa arziki ne kuma shine sabbin arziki to amma ana nufin maqadirul khalqi kulluha fis sama'i abubuwa wanda Allah ya gwargwaje mana na arziki a lawul mahfuz a sama yake a wannan kiyayen allo tsarran allo anan Allah ya tsara dukan arzikin mu kun shaji cewa akwai budget da ake mana na kullum akwai budget na sati akwai na shekara akwai kuma wanda dama tunda aka halice mu an yi mana wannan budget din to kuma kullun Allah yana gudanar da shi kuma yana can rubuce a wajen Allah subhanahu wataala to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan wa fis sama'i rizqukum ma'ana arzikin da Allah ya kaddara muku yana can rubuce a sama tare da cewa shi ma ruwan arziki ne daga cikin arziki da Allah subhanahu wataala ya yi mana sai ya ce wa ma tu'adun da ma abinda ake yi muku alƙawari me ake nufi ma to adun nan ma malaman tafsiri sun yi sabani mafi yawan malaman tafsiri suka ce ana nufin aljanna Allah yayi alƙawarin aljanna ga bayinsa na ƙwarai to ita aljanna a sama take bal aljanna tana saman sammai bakwai ga baki daya to saboda haka kenan abinda Allah yake muku alƙawari na aljanna shi ma a sama yake wanda ga cikin malaman tafsiri ina da Ibn Uthaymeen ko kuma Ibn Jazayi ko wanda daga cikin su yake cewa domin Allah ya sa Annabi Adamu aljanna shi yasa aka ce ihbitu minha to shi alhubut a larabci shine sauka daga sama zuwa ƙasa to wannan shi ya nuna cewa aljanna kenan a sama take wasu suka ce a'a abinda ake nufi da ma tu adun nan da aka ce wa fis sama'i rizqukum kaman khas ne to kuma da aka ce wa ma tu adun to duk ma wani abin da aka yi muku alƙawari ko wanda yake kyakkyawa ko akasinsa ko narko ko rahama to duk gabaki ɗayan su dai a sama suke ma'ana an rubuce su an taskace su a wajen Allah subhanahu wataala to Allah sai ya ce fawa rabbis sama'i wal ardi wato wani daga cikin larabawa ya haɗu da wani yake cewa da Allah karanto mun wani abu da ka sani na alƙur'ani sai ya karanto mashi farkon wazariyati da ya zo ya faɗi wannan abubuwa da Allah ya yi وفعض عاتل للموقنين وفي أنفسكم زوى قرشي فسيتي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كو مثل ما أنكم تنطقون سيتي ينز الله سبحانه وتعالى هسي ينزوى أغسك تاشي ينز مهل التم سي ينزوى أغسك تاشي يي تمامي تولن كلمة سيلن سيفتا معنى yana ganin kai taurin kan yan adab ya kai inda yake yanzu sai Allah ya rantsuwa sannan mai yadda abin da ya fada ai ya kamata mujarradin labari da Allah ya bayar kawai wace mun gamsu fa amma Allah ya sani akwai masu kunnuwan kashi akwai wanda sai an maimaita wani ma sai an rantsi to Allah sai ya rantsuwa da kansa subhanahu wataala sai ce fa rabbis samai wal ardi ina rantsuwa da ubangijin samai da kasai innahu tabbas shi to shine wasu malamai suka ce ana nufin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi manzo alaihi salam la haqqun gaskiya ne misla ma annakum tantiqun yadda ka san kana magana ka san ba ƙarya bane yanzu idan ka zo ka ce mu wani wani ina kwana ina zaka wannan kalmomin ka san ba mafarki bane kai kake fada su ka san cewa ba wani kai yake fita ba kai ne to manzo alaihi salam gaskiya ne sama ma da wannan ko kuma alqur'ani shi alqur'anin nan innahu la haqqun shi alqur'anin nan gaskiya ne misla ma annakum tantiqun yadda kuka san kuna magana wannan furucin zancen ku ne ba na wani ba to alqur'ani shi ma gaskiya ne daga Allah wasu malamai suka ce a'a wancin rizqu kum wa ma tu adun alqawarin can na arzikin ku da Allah yace ya ba ku to wannan arzikin la haqqun wallahi arzikin nan gaskiya ne mithla ma annakum tantiqun yanda kuka san kuna furci sai wani malami yace to kenan abinda zamu fahimta tunda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum a cikin sama akwai arzikin ku kuma arzikin nan innahu la haqqun arzikin nan gaskiya ne mithlu ko mithla ma annakum tantiqun yanda kuke furci to ma'anan wannan yanda ka san baka isa kai magana da harshen wani ba to haka nan baka isa ka ci arzikin wani ba yanda wani bai isa yayi magana da harshen ka ba ya furta magana magana da harshen wani daban da yawun wani daban haka ne ko ba haka bane zaka ce to yanzu zan yi magana da yawun wani to amma dai ba da harshen sa baka isa ba in ka ce magana da yawun sa ka isar da sakon da yace ka isar ko kuma ka isar da muradin da yake so ka isar amma dai ka yi magana da harshen sa ba ka isa ba to yadda ka san wani ba zai iya furta maganganu da harshe naka ba kuma shi yake so ya fada to haka ba wanda ya isa ya ci arzikin ka shi yasa ma a wata aya Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wataala akwai halittar samai da kasai da kuma sassabawa harsunan ku babu wanda Allah ya yi wa wannan ni'imar a halittu da muka sani sai dan adam kun ga duk dabbar da ka sani ran da aka haife ta ran nan za ta so mu furta yaranta kyanwa ce akuya ce tsuntsu ne ran da yazo duniya lokacin zai iya furta yarinsa saboda me saboda Allah ba zai bashi dama ya furta wani yare wanda ba nasa ba amma kai da ni da mu saboda Allah ya tanade mu mu koyi duk wani yare a duniya to sai kai shekara guda akalla recording kadai kake ta yi shekara guda zaka kana recording domin a baka dama in ka girma wata ƙasa da ba ta ka baka koyi wannan yaran yanzu da za a haifi jinjiri a yau a garin dutse a dauke shi a kai shi Saudiya bai san wani bahaushe ba in ya tashi balarabe zaka ji bai san Hausa ba duk da cewa mun san maganganun mu da baka muke yi to amma Allah ya yarda za a kai shi inda ake magana da hanci ai kun san wanda suke magana da hanci kasar China to shi ma da hanci za ku je na magana saboda ya tashi a wajen wannan al'umma kuma haka Allah ya tsara su sai kaga mutum daya ya iya Hausa ya iya turanci ya iya larabci ba fulatani ne ya iya fulatanci ya iya barbarci ya iya ibanci duk shi kadai muna jami'ar islamiyya ko ni malami dan india yare gangariya da yake ji lafiyayye kaman haifaffen yaren yare 18 kowanne idan yana fafatawa da dan yaren sai ka ce wannan haifaffen wurin ne shi kadai in ba dan adam ba wa Allah ya mu wannan ni'ima kaga dan adam shi kadai Allah subhanahu wataala ya mu wannan ni'ima to shi yasa Allah yake cewa lallai shi abinda aka ambata gaskiya ne irin yanda kuka san cewa kuna yin furuci to anan sai yake cewa wa fil ardi yace a cikin ƙasa min aljibali wal bihar dangane da wato kama daga duwatsu zuwa kuma koguna wal ashjar da bishiyoyi wa thimar da ya'in bishiyoyi wal nabat da sirrai wa gairi hada wani wannan ayatun duka ayoyi ne yace dalalatun duka idnoni ne ala qudratil lahi subhanahu wa ta'ala a bisa cikakken ikon Allah subhanahu wa ta'ala wahdaniyatihi da kuma kadaitakarsa amma kuma lil muqinin ga wanda suke masu sakankancewa wanda bai sakankancewa bai fahimta komai a cikin wannan abubuwa da ake fada wa fi anfusikum haka nan ma a cikin kawunan ku ayatun akwai ayoyi da kuma dalilan kudura yace min bad'i khalqikum tun daga farkon halitta ku ila muntahahu hayya zuwa tukewa halittar wama fi tarkibi khalqikum da kuma abinda yake tare da jerin halittar ku min alaja'ib na daga abubuwan mamaki yake cewa allamsu fil yadi ashafa abu aiki ne wanda yake na hannu to nan sai yace wal basar wannan ina jin akwai sakaf da Allah wanda yake da asalin rabbul azhan ya duba mana anan dole akwai wani abu ya kamata a ce kaza sannan wal basr kaza to amma nan sai ce wadamu fil aini hawaye kuma a cikin ido sai ce wan nafasi washammi wal mukhatif al anf da ainifin numfashi da kuma shaka a jiwari ko kanshi da majina wannan kuma duk daga hanci ne wal kalam wal dhawq wat ta'am wal riq wal akal wa shurb fil fam yace wato da dandana abubuwa aji wato yace da zance ma'ana yin magana da kuma dandana zaki ko gauri ko wani abu da kuma aji mai dadi ko mara dadi da yawo da ci da sha wannan kuma duk daga baki ne yace wasam'u wan nawm fil udhni sannan kuma da bacci da ji wannan kuma duka daga kunne ne me yake bacci ido yake bacci ko kunne ido ke bacci ko kunne idanuwa fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada kaga ashe bacci a kunne yake yawa shi yasa ba da yake cewa da ji da bacci duk a kunne sai ya ce wa sha'ru fi mawadhihi sannan gashin jiki da yake fitowa kowa akwai mahallinsa ka taba ganin gashi a jikin goshi kaga gashi ba zai fito a tsakiyar goshi ba mahallinsa bane ba ka gani to saboda haka gashi sai ya fito inda Allah subhanahu wataala ya sanya shi sai ya ce wal ga'iti war rihi min ad-dubur yace da rihi da ba haya wannan kuma daga dubura wal bawl wal madyu wal wadiyu wal haidu min al-qubli yace su kuma wannan abubuwan duka daga gaban dan adam suke fitowa sai ya ce wal farqu bayna adh-dhakari wal untha yace sannan kuma ga yanda Allah ya bambanta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace fisadi a wajen yanda mamuna za su fito wa mace amma ban da namiji wal farj sannan kuma kowa al'aurarsa daban ma anna kullu zalik tare da cewa da namijin da macen mimma idh zakari wal untha Allah ya halice su ne daga maniyyi namiji da mace wa min abin wahidin wa ummin wahida, kuma daga mahaifi daya da uwa daya Allah ya samar da su. Sai ce wa fiktilafil alwan, haka nan akwai izina a wajen bambancin wato kaloli, yadda aka yi wancan fari baki da sauransu, wal ashkan, da kuma wanda ya zamo an yi yanayin su daban-daban, ko kauri ko sirantaka, wal maqadir, da kuma inda aka gwarwaje tsawo da gajarta da tsakatsakiya. Wa fil batin kadhalika sifatun mithl as-sifatiz zahira, yace to haka nan ma a koye akwai bambancin halaye irin yanda bayyane yake. Kamar yadda na faɗa, wani yana da fushi, wani ba ya da fushi, wani da hakuri, wani ba hakuri, wani da ruwa, wani da kyauta, kaga wannan duk a ciki suke, ba a goshi za ka gani ba. Ba za ka taɓa ganin marowaci ka ce na gane ta fuska ba, ko kuma mai kyauta, duk da cewa akwai wanda suna da ilimin da suka tsinkayo wannan. Akwai wanda Allah ya ba su wato wani ilimi, in suka hada ido da kai za su gano wane mai kyauta ne ko mara wuce, wane mai alheri ne ko mara alheri. Dan ba lokaci da na ba ku wata kisa za ta nuna wannan, to amma dai ba lokaci, za mu tsaya a nan insha Allah mu amsa tambayoyi. Bismillah. Amin. To tambayar da yake yi, mutumin da ya tsufa yana gigin tsufa haka ba zai iya azumi ba, to me yake hukuncin sa ta fuskar azumi? To tsufa kala biyu ne, akwai tsufa tukuf, mutum yana cikin hayyacinsa, ana ganewa ya tsufa tukuf da hankalinsa da komai, amma ba zai iya azumi ba. Akwai kuma wanda ya fita daga cikin hayyacinsa, yana fitsari sai ce ga maciji. Akwai irin wannan, wani yana cin abinci ya rike hannunsa sai ya kama barawo yana ce masa abinci, to kaga wannan ya fita daga cikin hayyacinsa. Irin wannan babu wani alkalami a kansa, ko sallah ko azumi babu. To amma idan ya tsufa tukuf da hankalinsa da komai, azumin ne ba zai iya ba, to shi kuma sai ya ciyar. Anas dan Malik da ya tsufan da ba zai iya azumi ba, sai ya ciyar da mutane a mamadin azuminsa. Bal Ibn Kathir ma yake ta, shi Anas wani lokacin tun farkon azumi ranar farko sai ya abincin mutum 30 sai ya ciyar da su, shikenan ya gama, tunda ba zai iya azumi ba. To wannan dai shine hukuncin, in ba ya cikin hankalinsa ba ma sai an ciyar ba, inda hankalinsa to shine sai a ciyar a mamadin azumi. Ta kunzi yana tambaya akan bashi aka bashi na wasu abubuwa guda biyu. Shi abin kowanne ɗaya ana sai da shi ko dai 8,000 ko 9,000 tun can baya, to ya zuwa yanzu bai biya bashin ba, kuma kowanne abu ana sai da shi daga 50,000 zuwa 60,000. To yanzu tambayar da yake yi, wancan kuɗin da ya sai da kayan zai biya ko ku a kuɗin kayan na yanzu? To alhamdulillah an yi sa'a cewa ba kuɗi aka baka ba, kadara aka baka. Yanzu ko dai ka ɗauko abun kuɗi, shi wannan abun ka ɗauko ka basu, ko kuma ka ɗauko kuɗin wannan abun ka basu. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin wato kuɗi da kuma kadara ta fuskar biyan bashi. Abinda malamai suke cewa, idan mutum ya bada bashi, bashin nan tafiya ta tafi aƙalla ya zama thuluthin ƙimar abin ya rage na kuɗin. In dai thuluthi ƙima thuluthi zai ragu, to dole sai ka bada kuɗin a wannan yanayin da ake ciki. in muka ce kudin ba dole sai kudi ba ka bada abin kudi abinda nake nufi da wannan maganar yanzu ka kaddara wani ya ci bashin naira 2000 a 1981 bai biya ba 2000 to yake so ya biya a bana to yanzu 2000 zai dauko ya ba mai kudin ko ya za a yi kai kanka ka san ka cuci wannan mutumin in ka bashi wannan kudin saboda 1981 kai aliya 82 ma irin motar da ake zaba na ba harka naira 2000 take sabuwa katakau a cikin ledar ta 2000 wannan motar to yanzu shikenan sai ka dauko 2000 ka bashi kaga dai kudin lita 2 ka bashi na man fetur wala Allah kudin ba zai kai wani abu mai kima na karafunan jikin motar to anan sai mu ce yanzu ba 2000 zaka bashi ba a duba a ga mai 2000 za ta saya 1981 sai ka bashi wannan abin wannan shine adalci amma ya za a yi shekara 20 15 su wuce mutum ya baka rancen 200 ka bashi 200 yanzu ka cuce shi kai ma ka sani saboda haka sai a duba a ga cewa bahon shinkafa nawa yake to sai ka bashi bahunan shinkafa na wannan kudin da karanta kaga shikenan yadda ka mora ne baka shi ma ya mora a halin yanzu Allah ya sa mu dace to tambayar da yake wai mutum zai iya karanta rabin aya a cikin sallah wannan ragwantakar da me ce ka ba rabin aya Allah ya gafarta mana ya zai da muka duba ayatul dayn shafi ɗaya ne shafi ɗaya ne to ko ita bai dacewa ya saba ma sunna ka ce ka karanta rabi domin ayatul dayn tun daga farko har ƙarshe kowane bangare tana da alaka da abin da yake biye da shi abinda malamai suka ce karanci aya ɗaya ita kuma ayar mai cikakkiyar ma'ana domin akwai ayar da sai ka hada da mai bi mata misali fawailul lil musallin kawai ka duka ah kai ma ka san baka kyauta ba ai sai ka karasa ko ba haka ba to ko aya sai idan ba ta samu cikakkiyar ma'ana ba ba za ka yi ta ka duka ba saboda haka karanci aya mai cikakkiyar ma'ana daga farko har zuwa karshe ita ce za ka dora wa fatiha in kai wannan shikenan sallar ka ta yi tambayar da yake akwai yara a unguwa wanda iyaye suke ba su kiran sallah kuma yaran ba su iya kiran sallah ba to kuma yanzu ya halatta kenan a ci gaba da barin yaro suna kiran sallar a haka bai halatta ba wato bayan Allah na fada ni da a ce ina da wuka da nama to ladanan da zan sauke daga ladanci wallahi ɗaruruwa ne saboda kwaba suke ba ta wasa ba a kiran sallah sai ka tara masallaci 100 wallahi da wahala ka samu 5 da suka yi kiran sallah daga masu Allahu akbar ko akbar da ashhadu da irin wa'annan faso ne ladanin da ake abin nan in aka fassara maka abin da kake faɗa wallahi kuka za ka yi ka ji mutum yana cewa ashhadu an la ilaha illallah na ku shaida tambayar kai ke yanzu shawara kai ke da ba ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko koi fasa ashhadu anna muhammadar rasulullah na kushe da annabi muhammadu manzon Allah ne yanzu shawara kai ke ba ko ka ce shaida ko ka ce bari yanzu da Allah wannan lada ne salatu khairu minan nawmi shin ko in sallah ta fi bacci tambaye kai ke tabbaci ko tabbaci ba dan Allah babu su a ungo kuma akwai su ne mafi yawan lada ne a halin yanzu wato an rena addini ana gani a titi ma sai a dauka ladanci bayan Allah wallahi tsada gare shi ladanci abu ne mai kima sayyidina Umar yana cewa wallahi inda zan zamo ladani a ce ban samu ne aikin haji ban yi umara ba dubban damu ba in dai na samu ne zamo ladani saboda matsayin ladanci a musulunci fa amma mu yanzu ladani shine koma da baya sai wani tsoho wanda ba a yayin sa saboda an canfa wai in kana kiran sallah talaucewa kake injuwa injuwa kawai duk wani molan ka ne ana cin mutuncin addini tsakani da Allah saboda haka duk yaron da bai yi kiran sallah ba bai halatta a bar shi yana bata kiran sallah in ana so yaro ya kiran sallah a zauna da shi a koya masa iya to daga nan sai ya ci gaba da ainihin kiran sallah lokaci yayi mana halin sa zamu tsaya anan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا اللهم طل بنا يا رب العالمين akwai bayin Allah da suke da bukatu akwai wani bawon Allah da yasa take waje tana karatu suna dabda jarabawa ko kuma sun gama kitan Allah ayi mata addu'a Allah yasa a samu nasara kuma Allah ya dawo da su lafiya akwai wani bawon Allah da aka dora masa wani nauyi na shugabanci shi ma ya roki addu'ar mu a bisa Allah ya masa jagoranci riko da hannunsa cikin wannan harkar shugabanci sannan akwai wanda suke da marasa lafiya da bukatu daban-daban Allah kafi musanin su Allah muna tawassuli da wannan ibada ta mu Allah ka karba musu wannan addu'o'i ka biya musu bukatocin ya Allah اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فقض يا ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك ونعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين